أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرقوا إنا يؤلم أكتن سلكي القوى من قوم القدية da ya bamu damar haduwa a wannan guri, a wannan masallaci mai albarka, domin tattaunawa akan sha'anin addinin musulunci. Ko ba komai ba, ko babu wani abin da zamu cimma a wannan zama tamu, a wannan zama namu, illa hada fuskokin mu. Babu shakka wannan ba riba ce, wannan ba babban alkhairi ne. Ballantana kuma wani abu zai biyo baya, na fadakar da juna, da karantar da juna, da tunatar da juna. Babu shakka wannan shine nurun ala nur, haske bisa haske. Nayi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya bamu irin wannan dama, ya bamu irin wannan haduwa, irin wannan zama. Abu na biyu, an nemi in yi magana akan maza ba'da Ramadan. Ba mu jima da barin ko ban kwana da wani wata mai albarka, wata mai alfarma, watan alqur'ani, watan tsayuwar dare, watan sadaka, kyauta, kirki, wata da Allah madaukakin sarki ya kinsa maka dare wanda yake khairun min alf shahr, watan Ramadan. Ba mu jima da ban kwana da wannan wata ba. Menene kuma zai biyo baya bayan wannan wata ya zo ya wuce, bayan ya zo ya wuce da dukkan alkhairin da yake tattare da shi, da dimbin albarkatu da ya yi wolo da su, bayan ya zo ya wuce sai kuma me? Wannan shi ne abinda ‘yan uwa masu haɗa wannan zama suka nemi mu tattauna ko mu tunatar da junanmu a kansa. Babu shakka ga dukkan wani musulmi ya san kasancewar watan Ramadan wata ne da babu kamar sa a cikin watanni duka. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ubangiji shike halittar abinda ya ga dama, ya kuma zabi wani daga cikin abubuwan nan ya fifita shi akan sauran. Allah madaukakin sarki ya yi halittu gaba daya, ya zabi jinsin dan adam ya fifita shi. Walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, ubangiji ya zabi dan adam, jinsin dan adam ya fifita shi. A cikin jinsin dan adam ubangiji ya zabi annabawa da manzanni ya fifita su, kamar yadda a cikin jinsin mala'iku ubangiji ya fifita wasu mala'iku. Allah ya fifita mala’ika Jibril ya zama shi ne kamar shugaba a cikin sauran mala’iku duka, sannan sauran mala’iku su biyo baya, irin su Israfil, irin su Mika’il. Haka nan a cikin annabawa ubangiji ya fifita ulul azmi minar rusul, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, ubangiji ya fifita wasu annabawan akan wasu. A cikin ulul azmi minar rusul ubangiji ya fifita annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, ya zama shine shugaban halitta gaba daya. Ana sayyidu waladi adam wala fakh, nabi yace shine shugaban ƴaƴan adam, ƴaƴan annabi adam gaba daya, ba kuma alfahari yake da wannan ba. Haka nan a cikin bayin Allah da ubangiji ya zaba, ya dora su akan turbar annabawa, ubangiji ya fifita siddiqai, أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أتكين دكان هل التوبين النباوة أتكين دكان هل التان أبن جيدي ليه لأن أدب باين النباوة توسي صديقين. وهكذا أبن جيدي يدنك في توسو أكموس أتكين قوانكي أبن جيدي في تلان الجمع أتكين أينهم وتنين ubangiji ya fifita watan ramadan haka nan a cikin awowi ubangiji ya fifita awan nan da take zuwa bayan la'asar a kowace juma'a awan da take zuwa ta ƙarshe ta bayan la'asar ubangiji ya fifita ta haka ubangiji yake fifita abubuwa daban-daban a cikin garuruwa ubangiji ya fifita garin makka ya sanya shi ummul qura bitace uwar alqaryatai gaba daya a cikin littattafai ubangiji ya zaba alqurani ya zama shine jagaba ya zama shine muhaiminan alai wanda yake rinjaye ya goge dukkan sauran littattafai da ubangiji ya saukar a doran kansa haka ubangiji yake halitta daban-daban wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar haka ubangiji ya zaba watan ramadan ya zama mafificin watanni gaba daya ubangiji ya zabe shi ya zama a cikin sa ne aka saukar da alqur'ani inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzir ubangiji shine ya zabi daren lailatul qadr ya zama shine daren da aka saukar da alqur'ani zuwa ga baitul izza a sama ta farko sama ta kusa daga nan kuma aka rika saukar da shi wato a hankali har ya cika ya kammala to fifikon wannan wata wani abu ne da kowane musulmi ya san haka babu musulmin da baya jin cewa watan ramadan yana da wata falala yana da wani matsayi da wata martaba da ya dara sauran watanni a cikin su babu musulmin da baya jin haka shi yasa dukkan wata zuciyar da take cike da imani ko kuma take da maburbushin imani idan watan ramadan ya zo zaka ga mutane sun zage dantsi an sha damara ba ta fada ba ta kokowa ba na'am damara ta kokowa da shaytanu ta fada da zuciya babu wani musulmin da baya jin wannan babu wani mu'minin da baya tare da wannan idan watan ramadan ya zo wani baya sallah a tsawon kwanakin sauran kwanakin watannin shekararsa amma idan watan ramadan ya zo sune a sahun gaba-gaba a masallaci akwai wanda wato ba ruwan shi da karanta alqur'ani amma idan watan ramadan ya zo su ne a sahun farko na halaqat wato guraren da ake karatun qur'ani ko ake karantar da shi akwai wanda yake wato marwaci ne amma idan watan ramadan ya zo su ne masu sakin hannunsu suna sadaka akwai wanda ba ruwansa da danginsa ba ruwansa da sada zumunci amma idan watan ramadan ya zo sai ka ganshi shine ake rigegeliya da shi wajen sada zumunci akwai wanda ina shi ina qiyamul layli sai dai yayi qiyamul layli cikin barna da sharholiya amma in watan ramadan ya zo da su ake farawa da su ake rufewa akwai wanda babu ruwansa da ya daga hannu ya ce rabbana atina amma in watan ramadan ya zo da shi ake wannan saboda haka watan ramadan ya zama wata ne da alkhair wata ne na alquran shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan a cikin ubangiji ya saukar da alquran kuma a cikin sa ne musulmi a ko ina suke bitar wannan karatun alqurani din annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama dukkan ramadan idan ya zo mala'ika jibril yana zuwa gurinsa yayi masa bitar abinda ya sauka na alqur'ani shekarar da ya wafati mala'ika jibril ya zo suka yi har sau biyu ga qiyamul layl wanda ake jin ana karanta qur'ani karatu na filla filla dalla dalla sannan kuma ga tafsirai da ake yi a nan da can ko ina ana jin maganar Allah ana jin muradin Allah da manzansa don haka duk musulmi sun san wannan kuma zukata suna dandanar irin wannan dadi da wannan zuba da alqur'ani da ramadan yake tattare da ita yake dauke da ita to amma kuma bayan ramadan fa ma za ba'da ramadan shin bayan ramadan ya wuce za mu zama kamar yanda wani mawaki yake cewa ramadan wanda hatiha ya taqi mushtaqatan tas'a ila almushtaqi yace ramadan fa ya bada baya kai mai tulin giya kawo mana ka kawo giyan nan wacce take begen mu muna begenta shin haka za mu zama bayan ramadan ya wuce wanda bai san wato bai san masallaci ba sai a ramadan idan ramadan yayi shikenan ya saki masallaci saki uku ba shi kuma ba masallaci wanda a ramadan su ne a gaba gaba wajen jin karatu da tafsiri da fadakarwa da nasiha in ramadan ya wuce sai to mun yi ban kwana sai kuma Allah ya kai mu na baki shin wannan ya kamata wanda yake mai kyauta mai sadaka mai tausayawa masakin a ramadan shin idan watan ramadan ya wuce zai ce to kwalelan ku kwaje a salansa shin haka ya kamata mu kasance ko ku a'a ya kamata ya zama makaranta wato ramadan din nan makaranta ce jami'a ce amma za ka gama ta a kwana 30 ko 29 idan ka fita za ka fita da wani training ne za ka fita da wani wata horarwa ta musamman ka zama wani abu daban ramadan ya zama mana madrasatu 30 yawman makaranta da za ka yi ta ka gama ta a cikin kwana 30 amma fa za ta sake maka kira ka fito wani mutum na daban haka ya kamata wannan shine abinda ramadan ya zo domin ya tabbatar a cikin matukar dai sun fahimci menene ramadan idan dai ba sun fahimci ramadan wata ne na ajiyunwa a jikin shi wata ne wanda kawai idan rana ta fada a yi ciye-ciye a ci abinda da ba a cin sama idan ramadan ya zo a yi kokari a matsa hannu a samu abin a ci idan ya wuce kuma shi kenan ya wuce wa alal ardi salam an yi ban kwana da shi kuma babu shakka dukkan wani wanda zai shiga wata makaranta yana shiga ne da zimmar cewa zai samu wani horo akan wani fanni na rayuwa wani fanni na ilimi wanda idan ya fito zai zama wani jingo wani tubalin ginin al'umma kowa da yake zuwa makaranta yana zuwa ne da irin wannan himma da irin wannan niyyar da wannan azama din ba wanda yake so ko yake tunanin zai shiga makaranta ya shiga ya fito kamar yadda ya shiga dakhala jahilan wa kharaja jahilan babu mai san haka sai ya shige ta jahilin sa ya fito jahilin sa ba mai tunanin haka to idan shi ma ramadan makaranta ce idan menene ba za mu shiga wannan makarantar da niyyar mu fita muna jin cewa mun samu wani horo na musamman mun zama ba kamar yadda da muke ba yanzu mun zama wasu mutane na musamman dan me ba za mu shiga ramadan mu fita da irin wannan kamanni ba da irin wannan siga ba dan me ramadan ba zai canza mu ba duk da cewa Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun dukkan la'alla da kajita a alqur'ani tana nufin tabbas ubangiji yace mun farlanta muku azumin watan ramadan kamar yadda muka farlanta ma waɗanda suka gabace ku wala Allah ko za ku samu takawa ma'ana tabbas za ku samu takawa ubangiji ya kawo mana wannan siga ko irin wannan bayani cikin irin wannan salo kutiba alaykumus siyam an wajabta muku azumi kada ka ce an wajabta mana azumi dan mu wahala dan mu ji kishi mu kaurace wa kayan dadi da abinda zuciyar mu take so mu yi sasalloli da karance karance na Qur'ani a cikin sa dan mu wahala sai ubangiji ya nuna maka a'a ba wai kai kadai aka farlanta mu wannan ba kada ka dauka kai kadai Ubangiji ya ware wannan al'umma daga cikin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace ku tafi ku yi azumi. A waɗanda suka gabace ku ma cikin al'ummomi duk mun wajarta musu azumi. Kaba ku sai ba alal ladina min qablikum, kaga wannan zai sa ka ji aha, to ashe ba ni kadai bane a hanya, wasu ma ashe an wajarta musu azumin banda ni. Kun san ko menene komin nauyin abu, komin ɗacin bala'i da zafin sa, idan ka ji cewa ba kai kadai ne a ciki ba, sai ka ji ya dan yi maka sauki. Kamar yadda Laraba suke cewa al-musibatu idza ammat khaffat, ita musiba idan ta gabe ka ji ba kai kadai ne a cikin ta ba, a kace inda kawai waya wani, a wallahi ni ma abin da nake fama da shi, wani fa ni ma wallahi abin da nake ba, sai ka dan dama dama. Ai yanzu kowa ai abin ruwan dare ne, ko ni na kake ai abin ya zama ruwan dare, sai ka ji dan sauki. Amma a ka ji cewa ai musiban nan duk makotanka lafiya lafiya kai kadai ta shafa, sai ka ji abin ba daɗi. Kowa yana fitowa yana walwala, kai a fuskar ka a turnike, ba za a taba ganin wato walwala tare da kai ba, saboda musibar kai kadai ta azumi. Shi yasa kamar yadda ainihin Hamsa take kuka tana nuna alhinin mutuwar dan uwanta Sakhr da aka kashe shi a rigingimu na jahiliya, tana san shi, yana son ta, amma rigingimu na jahiliya sa aka kashe shi. Naka tana yi masa risa'i, tana ambatan sana alhininsa, izakiru li tulu'u shamsi sakhra wa adhkuruhu li kulli ghurubi shamsi, ciki take cewa walau da kasratu albakina hawli ala ikhwanihim da qataltu nafsi, ce da kudowar rana da faduwarta ba abinda suke yi illa tana min da dan uwana ta. Ta ce wallahi ba dan dai waɗanda su ma an kashe ƴan uwansu ba, ina ganin su daura da ni suna kuka da na kashe kaina. Ma'ana waɗannan da take gani in ta duba can ga wancan shi ma an kashe nashi, wancan ma an kashe, wancan ma duk ga su nan suna kukan sun yi rashi, to wannan yasa ita ma ta ji abin da dama dama, amma ba dan haka ba ita ma da ta kashe kanta. Shi yasa wannan ka'ida Ubangiji yake nuna mana a ranar gobe kiyama fa ba za ta yi aiki ba, dan ƴan wuta sun gan su duk a wuta, kai ma ka shigo, eh kai ma ka shigo, kai ma ka shigo, wannan ba zai sa musibar ta sauki ba. Shawalan yanfa'ukum al-yawma idh zalamtum annakum fil azab mushtarikun, kasancewarku a yau kuna tarayya cikin azaba fa ba zai amfane ku ba. Kada ku ji cewa abin zai sauki, kamar yadda a duniya in wannan ta faru kuka ji cewa kun yi tarayya azaba kuna jin saukin ta, to a lahira fa ba haka bane. Ubangiji ya ce ya fallanta mana azumi kamar yadda ya fallanta ma waɗanda suka gabace mu, dan mu ji cewa abin ba fa mu kadai ya shafa ba, duk al'ummomin da akai a baya su ma akwai azumin da Ubangiji ya fallanta mu, sai kowace al'umma akwai yadda ake fallanta mata nata azumi. Kuma Ubangiji sai ce la'allakum tattaqun, domin duk sanda za ka yi abu aka ce maka ga abin da za ka samu, ka ji cewa akwai wani tagomashi babba da za ka samu bayan an yi abu, na shakka za ka ji ƙarfin gwiwa, ashe abin nan ba haka zan shige shi ta ba. Ko menene kai, ko wanda zai maka aiki ne ka kirawo shi, ya san fa za ka biya shi, amma kuma bai san nawa za ka ba shi ba, sai ka gan shi laƙaƙo-laƙaƙo ba laka a jikinsa, amma da zarar ya ji ka nannago wani kuɗi, wani lada wanda baya tsammani, ka ce in kai min aikin nan kaza zan baka, to sai ka gan shi da karsashi da kazar-kazar wajen yin aikin. In ma da yana so ya maka ujuru, to za ka ya faka, saboda ka faɗa masa gafa abin da za ka samu. Ubangiji ce to in kun yi azumin fa gafa abin da azumin nan zai haifar muku shine takawa. Takawa ita ina kuma ita ce take hana take zama katanga tsakaninmu da shiga wuta. To kasancewa za ka samu da abin da zai zama katanga tsakaninka da shiga wuta, babu shakka ka ji kashe ta goma shan ba tsantsani ba, sai ka ji cewa a to duk wahalar da za a sha na yadda a sha ta da ni, ba ma zai baka za ka ji ta ba. Haka nan Ubangiji sai ya ce ayyaman ma'dudat, ƴan kwanaki ƙididdigaggu. To ko menene shi, idan ka ji cewa a ba mai ɗorewa ba ne, ba mai dogon zango ba ne, wani ɗan lokaci ne zai zo ya wuce, to in kana yi kana lissafa cewa ai lokaci kaza abin ya wuce, sai ka ji shi da sauki. Ubangiji ya ce to ai ƴan lokaci ne ƙididdigaggu. To haka dai Ubangiji ya ci gaba da kawo mana tashri'is siyam a cikin alkur'ani, cikin wani salo wanda zai sa mu fahimci cewa Ubangiji fa ba wai azabta bayan sa yake so ya azaba da azumi ba, wata tarbiya da wani horo yake so ya ba su na musamman. ashe kenan duk wanda ya shiga wannan makaranta ya kamata idan ya fito daga cikin wannan makarantar a ganshi yana dauke da wani digiri na tsoron Allah, a ganshi cewa ba yadda ya shiga ba haka ta ganshi. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana cewa idan Ramadan ya zo ana daddaure maradadin shayatin, wato kangararrin shaidanu, Ubangiji na sa a sa su cikin kukumi, a toshe kofofin wuta, a buɗe kofofin aljanna, a buɗe kofofin alkhairi. Me yayi kuwa? Yana yayi kuwa ya bazil khairi aqbil wa ya bazil sharri aqbil. Kai mai san alheri taho taho taho, kai kuma wanda kake neman sharri ba ka juya, ka bada baya, ka kama gabanka. To ka kenan wani shiri, wani tanadi ake yi. Duk Ubangiji ba zai yi wannan ba dan kawai a shiga a fita a haka, kamar ka shiga ta kofa ka fita ta windo. A'a, akwai wani abu da ake so ka samu, shine wannan ta tsawata. Babu shakka magabata su ne suka fara shiga wannan makaranta. Ya kamata mu san wannan makaranta da suka shiga bayan sun fito ya suka ji, me suka ji bayan fitowarsu. Allah yana cewa wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ilayna raji'un ulaika yusari'una fil khayrati hum laha wa hum laha sabiqun. Wadanda suke bayar da abinda suke bayarwa da ayyukan da, amma azukatan su kuma tana cike da tsoro, tana raurawa cewa su fa masu komowa ne zuwa gare mu, inji Allah. Ce waɗannan su suke gaggawa zuwa ga alkhairi, su masu rigegeniya ne da gasa a cikin aikin alkhairi. Abu Dawud da Tirmidhi da Imamu Ahmad sun ruwaito a cikin littattafansu na hadisi da ingantaccen salsala zuwa ga ummiya Aisha radiyallahu ta'ala anha, ta karanta wannan ayar a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama, allazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila. Tace ya Rasulullah, humu allazina yasriquna wa yashrabuna al-khamr. Qala la yabna as-siddiq, humu allazina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna wa yakhafuna an la yuqbala dhalika minhum أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سيدتنا عائشة الله قال متيرنا تكرنت النبي صلى الله عليه وسلم ولن آية يا رسول الله سوني ولن دا سكي شنجية سوني ولن دا عينه سكي ساتة su ne suke yin abin da suke yi zuciyarsu tana rawa, suna jin tsoron za su koma ga Allah. Su ne Allah yake magana a wannan ayar. Annabi ya ce da ita, la yabnata siddiq, ba haka ba ne ya ke ‘yar Abubakar Siddiq, ba wannan ake nufi da ayar ba. Ayar tana nufin waɗanda suke sallah, suke azumi, suke zakka, suke sadaka, amma kuma suna cike da tsoron ko an karɓa ko ba a karɓa. Waɗannan su ne suke rigegeniya wajen aikin alkhairi. Annabi ya gaya mata cewa ayar ba tana nufin mutanen da suke laifi ba, su suke jin tsoron, a'a, masu aikin da'a su kuma ne ke cike da tsoron an karba ko ba a karba. Haka Hassan al-Basri ya ce, humul ladina amilu a'malan min alladhina ya'maluna ما عملوا من أعمال البر ويخافون أن لا ينجيهم ذلك من عذاب أليم. حسن البصري يتسون وأن نسك أيكي أي كان الخير أزمي زكا سلا إهسان صدقا قسيا دون أبن الله أيكي سوسنا أما كما تقولوا سكي جي أن أيكي نند سكي يائسا يتكا مسمى أولي mizanin su hasu tsira daga azabar Allah mai tsanani ranar gobin kiyama. Suna yi suna fargaba. Al-Hasan al-Basri yana cewa, innal mu'mina qad jama'a ihsanan wa shafaqa wa innal munafiq qad jama'a ita'atan wa amna.
har kullum mumini ya hada tsakanin aikin alkhairi da kuma tsoro da fargaba. Sabanin munafiki shi kuma abinda ya hada a zuciyarsa shine aikin barna tare kuma da jin amincewa zuciyarsa babu abinda zai faru. Munafiki ba mumini ba haka yake ba. Mumini yana tsoron Allah, ya karba ko bai karba ba. Amma munafiki shi gashi ba daidai yake ba, amma kuma ji yake cewa shi ai ba wani abu, ai ya haihu. Kamar waɗanda za su je aikin haji, sun ji an ce duk wanda ya yi haji man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raj'a ka yawma waladatu ummuh, wanda ya yi haji bai ba tsaba bai yi fasikanci ba zai dawo kamar tamkar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi. Ya ji ana karanta wa mahajjata wannan hajjin, ya je gurin aikin hajjin ka gan shi banda shedana, duk inda ake abinda zai bata wa mahajjata aikin su shi nan za ka same shi. A je a hau arfa da shi, ya yi ne yana bacci, ya dawo yana tuttura mutane a hanya, ya zo ya kwanta ya yi bacci ya tashi, sai ka ji suna cewa yanzu fayil ɗinmu ya dawo farkan za mu fara from the beginning. Wai yanzu duk an ya dawo ka yauma waladatu ummu, ka duba fa ya yi tabargaza a aikin hajjinsa amma kuma yanzu ya samu kwanciyar hankali fa shi ai wai yanzu. Shi yasa in ka je wato Mina, ka je irin tantin mu na ƴan Najeriya bayan an sauko daga Arafa, ka ga yadda samari da ƴan mata ke sheƙe aya kamar ka shiga sabon gari. Kuna da sabon gari a nan ko? To ba ta nan ba. Kamar ka shiga sabon gari. Mu a Kano mun ce sabon gari can ne matattarar Sharholiya. Saboda haka sai ka ga hankalinsu a kwance, wai bayan ɗinsu don an wanke musu yanzu za su fara sabo fresh one, wai yanzu za su fara. To tun ba a ba bai cire kayan hajjinsa ba za a gan shi ya fara tsaya, wai ya sauko daga Arfa. To shi yasa Al-Hasan al-Basri yake cewa shi mumini jama'a ihsanan wa shafaqa, sannan al-munafiq jama'a isa'atan wa amna. Shi yasa kamar yadda Al-Firyadi ya ruwaito mana a cikin littafinsa Kitabu Siyam daga Adi ibn Arta, ɗaya daga cikin magabatanmu na farko na ƙwarai, ya kasance idan azumin watan Ramadan ya wuce ya fito yana huduba, yana yi wa mutane huduba, yakan ce ka anna kabidan lam yasba وكأن عينا لم تسهر فيا ليت شعري من المقبول منا فنهنيه ومن المردود فينا فنعزيه فيا أنت أيها المقبول هنيئا لك هنيئا ويا أنت أيها المردود جبر الله مصيبتك. قلت وايكينا يغلبا yana cewa kamar zuciya wato bata taba wato habdan kamar hanta bata taba bushewa saboda kishi ba, kamar ido bai taba cika dare ba saboda kiyamul laili. Ma'ana yanzu ga azumi ya tafi kenan mun dawo cika cikin daga kwano sai kwano, sannan kuma gashi babu gane kiyamul laili sai bacci. Yace to kai tona ta yaya za mu gane mutumin da aka karɓi aikinsa cikin wancan wata da ya wuce mu je mu yi masa murna, mu yi masa congratulation, ya za mu gane shi? Ya ce kuma yaya za mu gane wanda aka tattara aikin duk da ya aka jefa masa ba a karɓa ba, mu yi masa jaji? Ya ce to kai da Allah ya karɓi ayyukanka hani'an laka hani'a, muna maka murna, muna taya ka murna. Kai kuma da Ubangiji bai karɓi aikinka ba, kai da Ubangiji bai karɓi aikinka ba, jarbar Allahu musibata, Allah ya yi maka wannan musiba da ta same ka. Wato alhini yake, watan azumi ya wuce yanzu kuma hankali a tashe yake, Allah ya karɓa ko bai karɓa ba. Su dai a matsayinsu na ‘yan adam ba za su iya gane cewa wane da wane da wane suna cikin maƙubulina ba wanda Allah ya karɓa, wane da wane suna cikin wanda Allah bai karɓa ba.
domin Allah yana karba ayyukan masu takawa ne inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin at-taqwa ha huna da za a yi su gane waye yayi aka karba waye ba a karba ba ce to wani dole waye da shi an karba aikin sa to wannan shine za a yi mata murna wanda kuma ba a karba aikin sa ba wannan shi yake cikin basiba da bala'i muluki Allah yayi mata shi haka nan zamu ga kamar yanda البيهقي يروي تو حديثي يروي تو أثر أتكي اللي تفت شعب الإيمان لقى عامر بن قيس عامر بن قيس يا كثن شي يكن فشي لكوكا يا فشي لكوكا إذا هو تن أزم يزوي وقت أغي شي لكوكا وتانينا فلن تكين إيجي إيجي سلا سلا أما شي لكوكا ميتكي وكوكا لانا تقوائكي والولا كان أكوكا يتي بارانا لكي وكوكا لا أبكي جزعا من الموت ولا أبكي حرصا على الدنيا وإنما أبكي على ظمأ الحواجر وأبكي على سهر ليالي الشتاء كوكا لكي باقوكا بني لإنا طورة الموت باقوكا بني لإنا فأين دنيا كوكا لكي kukan lokacin kishin da muke ji na garji kishin da muke jurewa cikin zafin rana wannan lokacin kuma ya wuce ina ma wannan kuka ina yi wa kukan lokacin da muke tashi cikin hunturin dare ana sanyi mu tashi min kiyamun laili ce wannan nake wa kuka yana kukan abin da ya wuce yana damuwa da azumi ya wuce lokacin tara alkhairi ya wuce sani ya kai dan uwa bautawa Allah da muke da salloli da azumi da sadaka da gaskiya da ihsani da dukkan abubuwan da muke karanta su a cikin wannan makaranta ko jami'a ta azumin watan Ramadan wani abu ne na bautar Allah da ba mai yankewa ba kamar yadda Hassan al-Basri yake cewa inna Allah lam yaj'al لعمل المؤمن أجلا ثم يقرأ قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الحسن البصري كي والله بيسنيا وأيك مؤمني داعر مؤمني وبيجي بيسنيا متى أجلي با بعنا بي متى إياكا قوي يسنيا متى قوانا كيبا وأن إذن سكتاري شيكي نأيك سا نداعا يا قاري الله كي والنبي سي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين kai ta bautawa ubangijinka har mutuwa ta zo maka ma'ana mutuwa ita ce wato fasil ita ce layin da ke tsakaninmu da cigaba da ayyuka idza mata ibnu adam inqata amalu don kada ka dauka watan azumin ramadan a ciki ne kawai zaka yi aikin alkhairi a ciki zaka yi salloli a ciki zaka yi nafilu a ciki zaka yi karatun alqur'ani a ciki zaka halarci darussa na malamai idan ya wuce kuma shikenan zaka ci gaba da komawa irin rayuwar da zaka ke yi mara kyau a ka dauka makaranta ka shigo ka samu wani trainer yanzu zaka ci gaba da shi al ayyamu kulluha ayyamullah duk rane kun da kake gani fitowar rana da faduwa duk da Allah rayuwarka gaba ɗaya ta Allah ne qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la duk da Allah ne kuma ka sani waɗannan kwanakin ranar da za ta fito ta faɗi ta fito ta faɗi wani ɓangaren ka ne wani ɓangare na jikinka ne na rayuwarka ne ake ɓantarewa ya ibn adam innama anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba'duka kwanakin nan da kake gani su ne kai din wani ɓangare naka ne yake ta faɗuwa wata rana gaba ɗayan ka za a nime ka alaka ashe ya kamata ka ribaci dukkan wani minti ɗaya na rayuwarka ka koka idan wani lokaci na rayuwarka ya tafi a banza wa daqatu qalbi almar'i qa'ilatun lahu inna alhayata daqa'iqun wa thawali bugawar zuciyar ka ma abinda take karantar da kai kenan wannan rayuwa gaba daya yan mintuna ne da sakan saka haka za ta zo ta shude yanzu haka muke jin rayuwar waɗanda suka gabata ana gaya mana an yi wani an yi wani an yi wani yau babu su sai dai a faɗi alherin su idan masu aikata alkhairi ne ko a faɗi tishiyar haka
idan wanda basu aikata alkhairi ba, to ka sani kai ma haka zaka zama akhbar, haka kai ma rayuwar ka zaka zama labari, cewa da a rayuwar sa yayi kaza 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 kaza, abin nan da za a zana ko ya zama alkhairi ko ya zama ba alkhairi, sai dukkan kwanakin rayuwar ka abinda zaka karanta ne, abinda zaka dauki darasi ne a ciki, abinda zaka samu ainihin koyarwa ne a ciki, abinda zaka ribatu wannan kwanakin ne a ciki. Abinda muka san muna yin sa a lokacin Ramadan na aikin da'a, wucewar Ramadan ba shi yake nuna wannan abu ya wuce ba, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mana man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal faka'annama sama ad-dahra kullu, wanda ya azumci watan Ramadana sannan kuma ya bibiye shi da kwana shida cikin Shawwal, azumin kwana shida cikin Shawwal, manzo Allah ce faka anna ma sama ad-dahra kullu, kuma ya azumci shekara ne, لان العشر لان الحسنه بعشر امثالها, domin duk wanda ya aikata aikin alkhairi ubangiji yana ninka mata da dukkan wani aiki da ya aikata na alkhairi guda daya ninka masa shi zuwa gida goma, saboda haka kenan azumin kwana 30 daidai yake da azumin wata 9, kamar kai azumin wata 9 haka ubangiji zai linka maka, idan ka linka 10 30 din nan ta zama sau 10 haka wata 9, sannan bayan haka wannan kwana 6 daidai yake da kuma wata 3 da zaka yi, dan alhasanatu bi ashri amsalha, to annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ka gama wannan kuma a cikin Shawwal nan ma ka ribace shi, kada ka zama ramadani kai sai ramadanin ya zo kake bawan Allah, wani ya taba tambayar ya taba gayawa bishir bin al-hafi wadai daga cikin al-ubbad cewa akwai wasu mutane idan azumin ramadana ya kama ba wanda ya kai su kokari wajen aikin ibada, amma idan azumin ramadana ya kama ba sai yace bi'sal qawmu qawmun la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi ramadan, sai da irin waɗannan mutanen da ba su san Allah yana da haƙƙi akan su ba sai ramadan ya zo, sai da waɗannan mutanen. Wani yana tambayar Ash-Shibli, Yunus Ash-Shibli yana tambayar sa cewa wai da Rajab da Sha'ban wanne yafi, wai yana so ne ya bauta wa Allah amma wai tsakanin Rajab da Sha'ban wanne ne yafi falalar da zai bauta Allah a ciki, yace kun rabbaniyan wala takun sha'baniyan wala rajabiyan, ka zama na Allah kada ka zama na Rajab ko na Sha'ban, saboda kana jira Sha'ban yazo ka bauta wa Allah, in ya wuce shikenan ko Rajab yazo ko Ramadan yazo, kun rabbaniyan wala takun sha'baniyan wala rajabiyan, to wasu suna zama ramadaniyan, kaga mutum ya zama ramadaniyo a Ramadan ba wato ba dama, kowa ya sallama mata su ne wato a masallaci sauraron darasi qiyamul layli tahajjudi itikafi sannan kazar wajen akai ma wannan taimako akai ma wancan agaji karantarwa waye, amma idan Ramadan ya wuce shikenan wa alal ardi salam, shi yayi ban kwana da duk waɗannan ayyukan kuma sai Allah maimaita mana, wannan ba ɗabi'a ce ta mumini ba, mu sani kamar yadda magabata suke cewa min alamati qabul al-hasana al-hasanatu ba'daha, ko min jaza'i al-hasana al-hasanatu ba'daha, yana daga cikin kyakkyawan sakamako na aikin kirki da zaka yi, wannan aikin kirki ya haifar maka da wani aikin kirki, wato duk sanda kai aikin kirki alamar cewa na kirkin ne, to sai kaga ya haifi wani aikin kirkin a bayan shi ma wancan ya haifi wani, sai kaga ka gaba ɗaya ka bai kanka da ayyukan kirki, alamar cewa aikin naka karɓaɓɓe ne a gurin Allah, kamar yadda mummunan aiki yana daga cikin mummunan sakamako da mutum yake samu da wuri-wuri, shine yaga cewa wannan aikin mummuna kuma ya haifar da wani mummunan aiki, ya haifar da wani, ya haifar da wani, ya haifar da wani. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kamar yadda yazo cikin hadisin sahihai, hadisin Abdullah ibn Mas'ud, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bisidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا منذ صلى الله عليه وسلم يتناه ريكك زمما تذكيها domin gaskiya har kullun jagoranci take yi zuwa ga ayyukan alkhairi, ma'ana idan ka zama mai gaskiya to Allah zai maka gamdakatar da muwafaka ka zama mai ayyukan alkhairi. Shi yasa wasu daga cikin magabata idan mutun yazo ya ce akramakallahu aymun wasiyyi amun nasiha aymun wasiyya, sai ya ce usika bisidq, ina maka wasiyyi da ka zama mai gaskiya. Da zarar ka zama mai gaskiya tsakaninka da Allah, tsakaninka da mutane, tsakaninka da kanka, to wannan gaskiyar sai kaga ta haifar maka ayyukan alkhairi da yawa. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna, ayyukan alkhairi kuma jagora suke maka zuwa shiga aljanna. Shi to haka nan Annabi yace wa iyyakum wal-kadhib, na hane ku a hirdinku da ƙarya, domin ƙarya abinda take shiryarwa zuwa gare ki shine ayyukan fajirci, ayyukan kangara, ayyukan sirda asha. Ce mutum ba zai gushe ba yana ƙarya, yana kirdadan ƙarya har sai an rubuta shi kazzaban, babban makaryaci a gurin Allah, kamar yadda za a rubuta wancan siddiqan a gurin Ubangiji, wannan kuma za a rubuta shi kazzab. Kaga wannan hadisi yana nuna mana wannan ka'ida cewa alhasanatu تنجد الحسنة كل أيك الخيرنا هيفد ولا أيك الخير الصدق ينتج البر والبر يهدي إلى الجنة. شيء سأل الله مرأك كم سركي كتشوا ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هلا تداء الشيء za su yi aiki da abinda muke karantar muke musu wa'azi da shi, muke umartar su da shi, ma yu'azuna bihi ay ma yu'maruna bihi, da za su yi aiki da wannan la kana khairan lahum, da ya zama musu alkhairi wa ashadda tathbita, da kuma ya fi kafe kafa duka dukan su kan gaskiya. Wa idan kuma da a ce sun yi haka din la atainahum min ladunna ajran azima, da mun ba su lada mai yawa daga wajen mu, kuma wala hadainahum siratan mustaqima, da kuma mun shiryar da su tafarki madaidaici. Wato Ubangiji yana gaya maka da za ka yi aiki da umarninsa ɗaya, biyu, uku, to wannan aikin da kai da wannan umarnin kuma zai haifar maka da wani aikin alkhairi din. Wa idan la atainahum min ladunna ajran azima wala hadainahum siratan mustaqima. To haka aka fi wal aqsu bil aqsu, haka nan duk lokacin da za ka yi aikin da ba na ƙwarai ba, in har baka tuba ka koma ga Allah ba, wannan aikin naka sai ya haifar maka da wani mummunan aikin kuma. Allah na cewa kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun, abinda suke yi na laifuffuka shine yayi dafi akan zukatansu, yasa zukatansu suka dafe suka yi tsatsa, sai yadda wani alkhairi baya shiga. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haka Ubangiji, duk sanda mutum yayi aikin banza, yayi aikin da ba mai kyau ba, nuka tasfi qalbihi nuktatan sauda, sai ai wani dugo baki a cikin zuciyarsa, ya kuma yin wani bai tuba daga wancan ba, sai kuma a sake yin wani dugon baki, ya kuma yin wani a kuma yin wani har zuciyar ta zaba, hatta yakuna qalbuhu aswada mirbadan kalkuz mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara, haka zuciyar za a yi ta dugo baki 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 a cikin ta,
har a waye gari zuciyar nan ta zama baki irin ta zama kal kuzi mujahhiya kamar kofin da aka kifa shi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar ka san kofin da aka kifa shi babu abin da zaka zuba ya shiga ya samu gurbin zama in zaka dauko bi a kife ka dulmi yaji a cikin tekun bahar maliya shi ne kake suran sama babban ma to ka dima shi ka dago shi kaga zai ebo maka wani abu ba abin da zai fito maka da shi to zuciyar da ta saba da aikin laifuffuka wannan sai wannan wannan sai wannan haka ubangiji yake mai da zuciyar ta kife dan zama la ya'rifu ma'rufan duk aikin da za a ce da shi alheri ne zuciyarsa bata san wannan ba aikin da za a ce ya guje shi ba yana kyau zuciyarsa bata san wannan ba saboda a kifa take wannan magana ba ta shiga shine kallaban rana ala qulubihim ma kanu yaftiquna da Allah ya faɗa shi yasa Allah yake cewa wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal mara wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun kamar yadda ba su yi imani da shi ba a farkon karo haka ubangiji kuma ya jujjuya zuciyarsa ya zama da zuciyar ta juye babu kuma abin da yake shigarta sai dai su taɓi muwa su ta ainihin bankaura su yi ta ainihin ɗimuwa a cikin ayyukan laifi to har kullum idan muka fita daga irin wannan makaranta muka ga cewa abin da muka koya a makarantar na ayyukan da'a sun ɗore to wannan alama ce min alamatul qabul alama ce da take nuna ubangiji ya karɓi wannan abu har ma gashi ya haifar da wasu ayyukan alkhairi a bayansa idan mutum ya shiga wannan makaranta ya fito ya koma cikin barnar da yake yi to ma'ana wannan certificate da ake bayarwa a makarantar la'allakum tattaquna da ubangiji shi bai samu certificate din dan da ya same shi da an gan shi na daban an gan shi da kwarewa a cikin abin da aka yi masa training a kansa ashe kenan duk sanda aka ce Ramadan ya wuce kamar yadda muka ji magabata suna kokawa kukan da suke yi an karba ko ba a karba ba kamar yadda Ibn Rajab ya kawo a cikin littafin sa da Ba'ithul Ma'arif daga wani malami da ake kira Al-Mu'allab Ibn Fadl yake cewa kana salaf يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ويدعونه ستة أشهر أخرى أن يتقبل منهم الدعاء سكي وتشدى مقبى سنق عليه ألا كنونا من رمضان ألا كنونا من الخير ألا كيم رمضان كيف كيم دلم دلاتيا إذا سنقبى قمسي وتشدى سنقبى ألا يكرمى ألا كرمى أيكم ألا كرمى أيكم ya zama da kafuta da wannan darasi sannan abinda kake yi din nan a ga ka dore ka sani ubangijin da yake karba aiki a Ramadan yana nan kuma yana buƙatar ka da wannan aikin har bayan Ramadan idan kuma kai zai karba wannan shine babban darasi da muke fita da shi a cikin Ramadan shine babban certificate da kowa wanda har ya ci jarabawar wannan wata yake fita da shi ashe kaga kenan duk lokacin da wannan wata ya fita kamata ya yi a tsince mu cikin waɗanda za a kyautata wa zato cewa babu shakka sun shiga a ta'a sun fita alkhairi kada mu waye gari cikin waɗanda alamu suke nuna cewa sun shiga sun fita da la'anar Allah babu asararri a wannan rayuwa kamar wanda zai shiga azumin watan Ramadan ya zo ya fita amma shi ya fita da tsinuwar Allah wato abin takaici ne kwarai da gaske da kasance watan Ramadan da dukkan irin dumbin alkhairatai da yake da su da albarkatai da Ubangiji ya tara a ciki amma ga wasu mutane yakan zama musu niƙima yakan zama musu bala'i wani baya tashi saban Allah sama sai Ramadan ya zo wani baya tashi shakiyancin sa da izgilin sa sai a Ramadan guda ga kafofin watsa labarai irin channel din nan
wasu ba sa tashi fitsarar suma sai Ramadan ya zo a ce ga goren Ramadan kaga wasu fudafulai na badala na bahallatsa waɗanda ba a ma nuna su a wasu watannin sai Ramadan ya zo ashe waɗannan ba za su fita da tsinuwar Allah ba za su fita da tsinuwar Allah ba da lantarsa babu shakka wanda suke haka da irin wannan za su fita kaga wasu daga cikin ainihin attajirai ba sa tunanin mugunta da musgunawa bayan Allah sai Ramadan ya zo wai ai yanzu ana da bukata to shi kuma a lokacin zai wasa bukata kaga musulmi amma kamar bai yahudi a zuciya zuciyarsa ta koma kamar ta bai yahudi wai Ramadan ya zo zai samu abinda ya kamata ya yi wa musulmi ɗan uwansa na ya sauƙaƙa musu ya yalwata musu ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كان يكون كالريح المرسلة في الجود عبد الله بن عباس يجي من قال يا ابو قوا توتا يا ابو قوا انغو انغو كما سنده يفو قوا يويت توتا shine lokacin kuma da Ramadan yazo sai kuma ya ninka akan yadda yake da yace a kyautar manzon Allah idan Ramadan yazo yafi iskar da kuke shaka akwai abin da yake iskar da kake shaka alkhairi da yalwa babu ka lissafa cikin ni'imomi da Ubangiji ya maka ni'imar iska din nan yau a ce duk wata sai an kawo maka bin ya kake tsammani ka biya nasu ka biya na matarka ka biya na ƴaƴanka watakila akwai ƙannanka da wasu ma ma'aikatan aiki a gidanka duk ka biya musu bildin iskar da suke shaka idan kai makara ba ka biya ba a yanki a yanki kuta kowa yi gari kai ba fa iska alhaji ba ka biya bil ba to ai wato abubuwan da sun dan ja da baya kuma kun ja bildin da yawa ai kaga sai dai a bakunci barzan sannan da a ce gwamnatoci su suke ba da iskar da ake shaka mu kam ƴan Najeriya ai da tiri sai buzun a ce gwamnati ce za ta saman baka da iska ko da kuɗi wallahi ba sai mun mutu ko kuɗi za mu samu saya ba ba ga dai fafa da ruwa da waye gashi nan ana so kana so ba ka ba da kuɗin a baka amma gashi nan yadda ake cikin wahala to ballantana a ce iskar da ba za ka iya haƙuri da ita ba na mintuna sai ka buƙaci shakarta to manzo Allah kyautarsa idan Ramadan yazo ta fi wannan iskar da kake shaka to amma ka gaba su kudi masu hannu da suni ƴan kasuwa jira ake Ramadan yazo a wasa wuka kaga abinda manzo Allah yake faɗa tujjarukum fujjarukum illa man barra wa sadaqa wa taqa ƴan kasuwan ku sune fajiran cikin ku haka manzo Allah yake ƴan kasuwan ku sune fajiran ku annabi yayi togaciya yace illa man barra wa sadaqa wa taqa sai dai wanda ya zama mai alheri ya zama mai gaskiya ya zama mai tsoron Allah kaga annabi sai yayi togaciyar mai gaskiya mai tsoron Allah mai takaba sai aka yi togaciyarsa wanda kullun al-istisna yakunu min al-kathir al-istisna al-qalil li min al-kathir ba a togaciyar mai yawa daga kadan sai dai a togace kadan daga mai yawa a ce ja'u kulluhum illa talata to in ka tashi waɗanda suka zo din za ka sun fi yawa hum 10 wa ja'u kulluhum illa talata amma ba za a ce ja'u kulluhum illa 7 sai dai a ce ma ja'a illa talata sai dai a kashi da sigar nafi dan al-istisna yakunu min al-qalil من الكثير اثناء القليل من الكثير ده النبي يجي الا من بر وصدق واتقى علامه شيء شيء wannan sifa a cikin ƴan kasuwa ba ta da yawa ƴan kadan ne na dan uwa ya kamata ka yi kokari ka zama cikin su ramadan in yazo ka zama ba mu ce ka zama karrihil mursala ba, wannan ba wanda zai iya wannan sai manzon Allah. Amma ka kwatanta, ka yi rahusa, ka haƙura da riba kaɗan, ka yalwata wa ‘yan uwanka wanda ba ya da shi, kana da damar ka bashi, ka bashi. Kuma wannan ya sa ka ɗauki darasi, kuma ka sani masu wannan buƙatar fa har bayan Ramadan fa suna nan. Kuma yadda kake jin yunwar cikinka lokacin Ramadan fa haka su dukkan shekarar fa Ramadan ce a gurinsu. Haka suke faso. Kai a kwana 29 ne fa aka ɗanɗana maka shi ma min tulu'il fajr ne ila ghurubi shamsi. To ka sani wani dukkan ayyamu umrihi haka yake. Kullum cikin yunwar da babu yake. To ka tuna da shi. Wannan shi ne babban darasin da za mu ɗauka daga cikin azumin watan Ramadan. Haka nan a cikin malamai, ko waɗanda ake cewa malamai, wani wallahi baya tashi yi wa Allah gatsali da yaɗa shirka da ɓarna da ta'addanci da saɓan Allah da kangarewa da yaƙar makaranta na ƙwarai sai watan Ramadan ya zo. Ka ga littafin Allah Al-Qur'ani ya zama abin wasa, kowa buɗewa yake zama mai tafsiri. Wallahi wannan hadari ne. Babu abin da aka rena cikin fannonin ilimi a ƙasar nan irin tafsiri. Da wuya ka ga mutum ya bugi ƙirji ya ce shi zai karantar da Bukhari, ko ya bugi ƙirji ya ce ku zo muku mu wasa. Amma kuma tafsiri wannan wannan ai gandun kowa ne, gandun sauki. Da kowa sai ɗauko Qur'ani in tafsiri in azumi ya zo, wanda baka taɓa sanin sa a malami ba sai ya ce ai dai mutu tafsiri, ni ne tafsiri a can gurin a masallacin ta. Kuma aka samu ƴan bankaura siyasa da ba Allah suka sa a gaba ba, su ne za su ɗaure mu irin wannan ta'ata gindi. Kaga wani yana ragabza da sunan tafsiri, kuma an sa shi a kafofin watsa labari. Mutane kuma musamman ba ƙauye, shi idan ya ji mutum a rediyo yana karatu a gurinsa, wannan shi ne malami, ai wai da bai isa ba ma ba zai fito a rediyo ba. Sai ka ga mata tana yi wa mijinta wato hujja, a rediyo fa aka faɗa fa malam, a rediyo fa aka faɗa Alhaji, wai wato makura kenan, kamar ka ce a Alkur'ani aya kaza ko Sahihul Bukhari, haka za ta gaya mijinta a rediyo fa malamin nan fa mai wa'azi a rediyo ne ya faɗa. To kaga an gina ɓarna, kuma duk wanda zai taimaka a gina irin wannan ɓarna iya yaɗuwarsa iya kamashin da zai samu. Wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ban da'a ila al-huda kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man ittaba'ahu لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آذار من اتبعه لا ينقص ذلك من آذارهم شيئا. وأن دوية كراه متاني زواج شريع وإن هذا لادا وأن هذا سكى بيش دو وأن دي أيكي دا شريع ننزع باش لادا سواكم ونوان جزاء رجي بأم مساء نوان تمي أيكي ينا ننشيكم ناشر باش لبن har alkiyama ta tashi. Haka nan wanda zai assasa barna, duk wanda suka ji barnan nan suka rike mata, ana nan ana bashi kamashin waɗannan mutane, su nasin laifin yana nan a tare da su shi ma nashi. Yazo a ranar gobe kiyama yahmiluna auzaran wa auzara ma auzari, yana ɗauke da laifuffukansa da laifuffukan wasu, laifukan waɗanda ya ɓatar. To kaga ashe kenan duk wani ɗan siyasa ko wani babban attajiri da zai ɗaure gindi a yaɗa abin da yake ɓarna ne, sukan sunnar Annabi ne, ko abin da yake shirka ne, abin da ya ci karo da Alkur'ani da hadisi, da gangan a yaɗa sukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko sukan bayi na gari, babu shakka wannan yana da kamashi. Wasu ba za su tashi bayar da dukiyarsu a yi aikin Allah ba, sai azumi ya zo su bayar da dukiyarsu a yi wannan ɓarna ɗin, saboda idan ya gama a yi musu kamfen. Babu shakka waɗannan su ne waɗanda suke shiga Ramadan su fice shi kuma da tsinuwar Allah. domin babu laifin da yakai alqawlu ala Allah bila ilm. Alqawlu ala Allah bila ilm, kai magana ka jinginawa Allah ba da ilimi ba, wannan shi fi komai. Domin dukkan wani sako da za a yi, wannan shine mafarin sa, alqawlu ala Allah bila ilm. Qul innama harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bi ghayri alhaq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allah ma la ta'lam. Ubangiji ya zikirta fadar wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun, domin wannan shine jima'u sharri kulli. Sai da aka fa gaya maka sharrin gaba daya, alfasha ta fili da ta boye, zalunci, ta'addanci. Ubangiji ya fadi shirka, sannan yace ko ku fadi magana ku jinginawa, ku fadi magana ƙarya ku jinginawa Allah. Ibn al-Qayyim yace ubangiji ya fadi wannan domin shine jima'u sharri kulli, wala taqu ma laysa laka bihi ilm, إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كثني بقى أذني كوي بقى هرأ وجن أذني سوى لها كثير رمضان يزم قوليني نبج قولي دسونا تفسير كقام سن يا جاء آية بايا آية بايا وانا آية يا فسرات فسر وانا لوكا شيء اي دي دي ولوكا شيء اي تنتبه saboda zai leko tarjumar Hausa ta Mallam Abubakar Gumi, wannan an dauke masa wannan bangaren. To amma fa aka zo sharhi, to anan fa ake yin ta, anan ne fa zaka ji ana ta kokkowa. Saboda haka sai ta muku hira, yana ba ku labarai, ya je guri kaza ya gamu da wani, wani ya zo gida ya same shi, ya je gida ya samu wani, sun haɗu da wani, sun tattauna da wani, sun yi kaza, sun yi kaza, kullum labarin da zai baka kenan. Amma fa wai a cikin tafsirin ne ake har yanzu. To kaga in mai wayo ne kai, ka san yanzu ba tafsirin ake ba, an ja ayar an maka tarjama, tarjamar ma'anoni an maka tarjamar, kai ma kana da littafin Hausa din zaka iya karanta. Yanzu kuma bayanin fa da ake yi fa ba fa tarjama ba fa tafsirin ake yi. Ba za ka ji wasu ayoyi sun biyo baya ba da suke goyon bayan wannan, ballanta na ka zo wata hadisai, ballanta na ka je wa ganganun magabata, wane daga cikin magabata ya ce kaza, tabi'i kaza ya ce kaza, malam wane ya ce kaza, ba za ka ji wannan ba. Sai dai ta baka hira, hirar da kai ma in ka zauna za ka iya ba mu wani ita. In hirar siyasa zai maka to akwai BBC, kai ma kuma kana kama, watakila ka fi shi ma ranar karanta jaridu. Kullum sai ka bi jaridun Najeriya ka ga me ake wace waina ake tukkawa. In tonan silili ne kafin kai ka tona ma wani ya tona. Don haka wani abu ne da mai ilimi da magamagamari za su iya tarayya a ciki, ba shi ne ilimi da aka nemi malamai su tsaya su karantar ba. Su karantar da ilimi na Allah. ولكن كونوا ربانيين لما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كويس ده متى ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أما إذا قلنا تفسير كذا ما تسكن لاباري هو ميسونا وانا لابنا بنا أكي نتيبون نجير الريدين كدونا akwai ba shafa labari shuni ba jakar magori, tafsirin kai zama jakar magori. Yau ka samu wani labari a wata ƙasar Turai an matse wani ya mutu, ko ba ka samu wani labari George Bush ya yi wani kaza, kullum aikin ka kenan. Fi sabilillahi wannan ba zai gina al'umma ba. A kika ɗauki izina ba idan wani abu ya faru, amma ka haɗa ta da ilimi kuma. To jiya mun ji Allah ya ce kaza, kun gani guri kaza an keta dokan nan ga abin da ya faru, wannan ba laifi. Amma ya zama kawai sai dai kawai kai ta kawo mutane labarai, alqur'anin ka aje shi gefe daya ka ce kuma wai sharhin aya kake yi, shi yasa aka dade ba a je ko ina ba. Wannan yaudara ne, kuma masu wayo za su gane. Babu shakka a yan shekarun nan irin wannan harma gagar ta yi yawa, kuma a yadda na fuskanta wasu sun fara wayo sun fara ganewa. Ashe dai ba wanda ake sawa a gidan rediyo ba ne ya fi kowa ido, ashe ba na katon masallacin nan ne ya fi kowa ido, ta yiwu ma ya zama ba kowa ba, amma da yake jahile wani lokaci su fa suke nada malami, sai ka ji wanda bai san komai ba amma yana cewa malam wani fa yafi ilimi, ya kai san yafi ilimi saboda yafi iya magana, ya sai da zai lallankwasa muryarsa ya lallankwasa bakinsa ya yi maka saddabaru ya yi maka surkulle, sai ka cika wannan kam ya cika. Amma ba aya ba hadisi ba, sai ya awa ɗaya bai ja aya ɗaya ba, ballantana hadisi ballantana ya kawo maka mai sahabbai suka ce, mai tabi'ai suka ce, mai magabata suka ce, mai kaza suka ce, yana daga cikin abin da yake faruwa a ƙasar nan. Shekaru biyu da suka wuce bayan dawowa ta daga karatu, lokacin da muka tafi karatu abubuwan ba su yi tsanani haka ba, sai wane da wane kake ji, na yi shekara 16 ban yi azumi a Najeriya, na dawo sai ko na kama rediyo an gama wannan sai a sawa, dan an gama wannan ka ji mutane ana tafsiri wani abun ya sa ka dariya, khairul sharrul baliyati ma yuzhik, bala'in da zai sa ka dariya wannan ya ko wannan zama bala'i, wani abin ya sa ka dariya, ana gaya mu a tafsirin bana wani an sa shi yana tafsiri, ulaika ma kanu an yadkhuluha ulaika la yadkhuluha illa khaifin ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ليزو فسر ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. يشيتو وأن بيهلت تشيغ مسلاتي بسيلي إلى أن أرى لقوس أبوجه أبوجه يشيتو سدوس أبوجه أبوجه وإلا خائفين كنا wai sai dai amma yanzu kaga an bar masallaci an rana suna shiga, ai bai kamata ba, ya kamata a bari sai wani bala'i ya taso mun harko su wuce a wuce, wai ka'ibe da din kenan ka duba da Allah. Kuma wallahi a gidan rediyo yanzu dan Allah wannan in zamanin sayyidina Umar ne da bai mai dukan kiyama, kusa sayyidina Umar ya ji ana irin wannan duka yake, ba da haka yake kisa din ba, wallahi in zamanin sayyidina Umar bulala za a yi musu, kuma sai an tara mutane a kai su fili iji a yi musu bulala, a dora su akan jaki a zagaye kasuwa da su, a ce wannan shine yaqulu ala Allah bila ilm, dan ya zama ibratan li ghairi, darsan li ghairi, zama darasi ga wani. Ya kamata idan an ce abin nan watan Ramadan, shahrul Ramadan, shahrul Qur'an, mu fita da ganin girman Qur'ani da jin haibarsa, mu karanta yadda magabata suke yi a wannan lokacin, hankali na ya tashi na samu aka arabo minbari sai na yi hudu ba a kan wannan a lokacin almuntadal islami, suna so za su buga wani abu su raba limamansu da masu wa'azinsu, suka ce da Allah a rubuta masu wani abu, na ce to ina da abin da zan rubuta, kuna so akan ragamzar da ake ta tafsiri, suka fi rubuta zan rubuta wasu shafuka wadda na sa wa suna majalisar tafsiri fi biladina ila ai, majalisan tafsiri a ƙasarmu ina kuma aka dosa, na yi magana akan irin yadda magabata suke girmama harkar tafsiri, ka duba shi yasa tafsiri bai yawaita a Madina ba, saboda mutanen Madina suna tsoron tafsiri, yan tsirari ne suka zama fitattu a harkar tafsiri a makarantar Madina zamanin sahabbai da tabi'ai ma, duk da nan ne matattarar nan ne tsotsuwar ta asali, yan kadan ne suka ji ana fadar Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi, ana fadar Zaid ibn Aslam, ana fadar ɗansa Abdurrahman ibn Aslam, cikin sahabbai ana fadar Sayyidina Ali da shi ma daga baya ya koma Kufa, Abdullahi dan Mas'ud shi ma ya koma Kufa. Makarantar tafsir ta asasu ne da Abdullahi dan Abbas a Makka, za ka ci manya-manyan malaman tafsiri da aka yi a ƙarƙashin wannan makaranta, irin su Ikrima maulansa, irin su ainihin Sa'id ibn Jubair, irin su Mujahid ibn Jabr, irin su ibn Juraij, Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Juraij, manya-manyan tabi'ai wanda suka yi karatu a ƙarƙashin Abdullahi dan Abbas suka kwankwaɗa harkar tafsiri. Sai waɗanda suka zo bayan su irin su Dhahhak, wanda su ma suka kwankwaɗi tafsiri a hannun waɗancan, aka samu a nan ne aka samu makarantar tafsiri ta girma ta bunƙasa, sai kuma Abdullahi dan Mas'ud a Kufa da almajiran, saboda mutanen Madina yahabuna tafsir, shi yasa sai ka dade kana yau baka ga Imam Malik yayi tafsiri ba amma yanzu gashi nan kowa dan Abbas ne masha Allah kowa dan Abbas to wannan wallahi bala'i kuma yana daga cikin saban Allah da yafi kowanne muni a Ramadan to ya kamata idan watan Ramadan ya wuce ayi tunanin yaya za a yi fito na fito da wannan zahira ya za a fuskance ta ko alal akalla ya za a wayarwa da mutane kai su gane su fahimci cewa Ramadan din nan fa ba fage bane fa nayi wa Allah kage nayi wa Allah ƙarya fage ne na aji tsoron Allah dare yayi kuma sallar isha'i zan bar abun magana ga dan uwa Malam Isaac Yunus da fatan Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya yi mana Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan mu da muka yi a Ramadan da kuma ba mu jajircewa a kansu Allah madaukakin sarki ya yi mana zunubin mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kuma ina godiya gaya ga Allah ta'ala da ya tara mu a wannan fili ko wannan daki daya daga cikin dakuna na Allah ta'ala a bayan gaba Allah ta'ala da ke roƙo ya albarkace mu da abin da muka ji daga bakin dan uwa Malam Muhammad Sani da kuma abai badan da ya gaya mana na muhimmancin Ramadan da kuma bayan Ramadan din ya kamata mu kasance Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu sabaki a haka kuma Allah ya maida shi gida lafiya kuma ya ƙara mai lafiya kuma ya ƙarfafe shi da ilimi da kuma juriya da dagewa akan abin da ya tsora kanshi akai Allah shi ne mai iko akan haka kuma shi ne mai iko akan komai dan uwar Ramadan ya riga ya wuce kamar yadda malami mana bayani menene ke biyo baya bayan Ramadan bayan Allah ranar sallar Idi wasu suna farin ciki ne da an ce gobe jajibe to an daina sayan abinci a ra'ajiwa mutum ɗaya zai so talaka ya so agwagi ke ya so kajin gida da kajin gwamnati ya so kayayyaki daban-daban shi abin da yake gani shine ranar farin ciki shine a ci a sha a kalli TV a kwanta a shiga mota a je galabi ko a je gamji ke a tare ɗan mata da samari idan an tashi kuma a yi sare-sare kamar abin da ya faru shekarun jiya an ga ce lacca ta goron sallah an ga ta na kama hanya na je kofar ganar daga jama'a wa'incan da addina da gariyo wa'innan da addina da gariyo kowanne dan musulmi ne ba su dan arme ko guda kowa yana fatan ya kai mutunan sa hari dan wannan ya tsaro wannan wannan su darasin da suka samu ke dan arafa kuma da shi aka fita amma da me ake farin ciki a wannan yini mu abinda Allah ta'ala ya tsaya mana tayi kuri بفضله او قل برحمتي او قل بفضل الله برحمته فليفرحوا معنى كاجا واتا ده فضل اوبنجيش ده رحمه سعد ده ولن اكي فرج منين اكي اشكر رمضان ان يجي هم الليل ان يتراوى القران ان يتفكير القران ان قويا مجمع السنه ان تمت تسوء ابن الصحابه سوء تبتع اشي ولن شيني ابو فرجي da Allah ta'ala ya baka dama ya baka sukuni har kai wannan ibada a cikin wata mai alfarma wanda waɗansu bayi sun buƙaci haka amma ba a rubuta sunan su cikin masu haka wannan lokacin ba da yawa wasu bayan Allah sun yi tabani ina ba dai a ce da ku za a yi ba amma cikin azumin da ya wuce bara sai ba a sa sunan su cikin masu yin azumin ba
su ba su ake ba wasu sun shigo goma da farko amma kai to kafin a je lokacin da ake rubuci da alqur'ani musamman ma dai goma da ƙarshe su sun kwanta da musu da bilayar wa'inda suka wuce ba wai Allah ta'ala baya san su bane wa'inda suka saura a bayan kasa ba Allah ta'ala ya fi sha'awar su bane akan wayancan a lokaci ne yayi ya ci kayan sa ya kamata a ce muna farin ciki da abu ne guda biyar muna farin ciki idan gari ya waye mana yamma ta yi muka zauna za mu kwanta muka yi makawunan mu muhasaba muka tambaye kanmu yau mene wa Allah a wannan gini da yau me na gabatar ma Allah sai ka kai ƙarshen rayuwa ta wannan gini sai ka gane ko da ka yi sabo bai da yawa alkhairin da ka yi wa Allah a wannan gini ya fi yawa ta fi zai ka mallaka rahu ta sai ka yi farin ciki a wannan gini daya na biyu ka yi farin ciki nan da za a ce yau ga ka mutu mala'iku masu karɓar ranka na alkhairi ne kana farin ciki kana ganin abin da Allah ya tanadi domin kai ko da al'umma suna kuka kai farin ciki kake wanda gini akwai albarka a cikin sa fa bi dalika fa yafrahu don wannan abin sai farin ciki kai farin ciki dan uwa a ran da aka ce yau ga ta a wajen hisabi ana duka ma kowa certificate din sa a hannun hagu mafi yawan al'umma kai naka an baka a hannun dama qur'ani ke cewa kullu insanin anzalnahu ta'irahu fi ukhihi wa nukhrij lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu mashura اقرأ كتابك خابي نفسك يوم عليك حسيبا كوة أبا شناش با ونغي بك حساب كوية كتاسة جاني وا كوة مكة بلمك كوة مكة مشيوا باي كوة توشيكا والله كيلي كيلي أكي باك رجل كي ذاك شيد أبي بمدن في نوري واني يا ذاك أهل السنة يا أيضا أهل بيت رسول الله ذكرت ذاك شيد مبكة في نوري واني دون يولاك أنت سنة المعيكي أولا mu muka dauki nauyin wani muka biya kuɗi don ya zagi bayan Allah magaba mu muka dauki nauyin wani don ya kace kace da Qur'ani mu ba mu san bai iya ba kai zaka ga ta karka a lokacin da zaka kuka kana kira bani hadin kitabi la yuqadiru saghirata wala kabira illa a'a wai sai ne kitabu shi dan abin da ya dan karbi ba yanzu har a ce wa ga wasu yazo ya turo ɗan kwamiti suka roƙe ni ba taimaka muka taimaka ake tafsiri ba tafsiri ba ake tafsiri kuma sai sai ake shi ba sai ya kawo sai Allah ya ce wajib ma abinu hadira wala yadhlimu rabbuka ahad duk abin da kai zaka yi dakwa a shi kaga a wannan gidi idan aka baka saka da ahadun dama saboda farin ciki saboda annashuwa saboda shiga cikin wani yare wanda ya saba da wanda aka bari a baya sai kai ba kai ba kai kana cewa ha'ubu qurbu fitadiya idi zalantu anni mulaqil fitadiya mene bi ban yi tafsiri ba tare da mu jama'a hadisi 40 nawi ko ta aka dole arzuwa da tafsiri wa zaka wallahi billahi wallahi billahi subhanahu wallahi gara kai waje ba abin da ko ya jiya a wajen malaman ka da ka dora abin da ba shikenan sai ni malam kamar ya fada aka duda wannan gaban mu a nan ta zama ruwan dare saboda a garin ku can ba ku da waliyai da yawa da suka yi suna a kamar din da wannan din da kan safara su ake aka so da mu dan abin da kai gani kowa yana da abin da yake iya wani ba inda gaishe sai abin da ba ka sai saka ce wannan ba wannan Allah da alim ya koyi a rabata a dauka a cikin a gwada mutane la kana khairan lahu da ya mu alkhairi a wajen Allah fiye da ya bada wannan wurin yan uwa idan aka ce an baka takarda a hannun dama to lallan shi ne abin farin ciki a wurin abu na hudu a ce ranta za a kwankwasa gidan aljanna a ce an ware maka jikin ka an gaba gini dan bai mutu ba ka sa abada to yanzu za ka farin ciki da ba ta bari shi a baya ba bayan an shiga cikin gidan aljanna abu na biyar shi ne kallon fuskar ta ubangiji ta bi komai na biyar ne har ma ta bi gidan aljanna ba da wannan abin guda biyar da su ake farin ciki ba da babban riga ba ba koriya da hulata da banga ko kuma ɗan kaza ko kuma takalmi na layin ba'in shi ko kuma da shigo wata mota mai dvd a ciki tutar alaƙe kamri sabin tantar bawa airfield factory ba shi da abin farin ciki ba wallahi da rabbul ka'aba wannan ba shi ne abin da muke ba mu yi farin ciki da abin da muke tsammanin mun riba ta alama kuma ya dole a rayuwar mu koda ba ma wa inda abun mu da zai yi da muhimmanci a rayuwa wani hadisi da manzon Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallama yace abu guda hudu idan Allah ya zaba sa'a tarbe su sarka da mu da ko bai karanta ba ya ba wa'inda guda hudu din da ɗaya daga cikin shi ne fitin abara ka yi kokari ka rika abara ka karanta da ubangiji abinda Allah ta'ala ya zanta mana kamar yadda muke alƙawari da kafin mu da shi ya dara a lokacin da ba kowa yake tabbayar mu alantu bi rabbikum ba ni ne ubangiji kuma mai cewa ayi kar ku yi wani ƙarya ba idan halice ku ba ni na fitaccenta abota min ni kadai wanda babu wani umbani ba ni da kai muka ce ƙalubala da waɗanda suka mutu da waɗanda za a haifa da gaba duk mun yi tarayya a wannan kalmar muka ce wallahi kai ne amma sai mun kasa ƙara riƙe wannan abara mun kasa riƙe abara ba tsakaninmu da mata tsakaninmu da ƴaƴanmu ban hatta tsakaninmu da kawunanmu idan za ka ci kana buƙatar alkhairi a wajen Allah bayan baka cikin masu bauta da bayan Allah idan muka riƙe amana mu tsakaninmu da Allah tsakaninmu da alqur'ani tsakaninmu da hadisan manzon sallallahu alaihi wasallam tsakaninmu da malaman mu tsakaninmu da almajiran mu tsakaninmu da ƴaƴan mu tsakaninmu da iyalan mu mun samu jirkan farko ta rayuwar duniya abu na biyu ɗan uwa su dubu da hadisi ka ga gaskiya ta da muhimmanci a zumalan ya yawaita ya ɗan faɗa gaya wajen ɗan adam ya zama mai gaskiya a rayuwar me ya amfani ƙarya kuma ƴan uwa a yadda wani na waɗanda fuskoki kyawa bayan Allah masu kyalli da nuri na addinin Allah ta'ala a ce a yanzu shekarunka na baya ba ka yi ƙarya ba sai yanzu kake ƙarya don neman wani ta yi abin da kai me za ka yi wata biyu me za ka ba shekarunka 40 a duniya a ce yanzu ne ka buɗe fagen ƙarya tun ba a isa ba ƙarya ba sai yanzu ne za ka ci da ita ya kamata a ce in za ka ƙarya ba can baya alhali ne ba ka mata ba yanzu ka mata ya ka ɗaura kayanka rami da tattara kayan shi yanzu ka goge ka samu tare mai ƙarshi don kamari za a wuce amma in yi zama da aka ce yanzu ne ka buɗe ka barke ƙarya za ka iya shiga rediyo ka ƙirƙiri ƙarya ka leƙa ma Allah abin da ya fi komai muni a bayan Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan duban la yuflihu wallahi duk wanda zai ƙirƙira ƙarya su leƙa ma Allah da dai ba sa ba ci da kar wataƙila ka iya ce to aika wani ƙarya har sai ne gida wancan ba ƙarya ne ya zagi suwa ne an ba shi mota ba a da bai wulwul ta gaba wancan ya yi ƙarya an sai mai gida a can ba shi rani wane ya yi ƙarya an mai kaza sai Allah ta'ala ya ƙara kwabe ka ya ce masa ƙoƙari dan daɗin da aka ba su ɗan ƙarami ne gajere ne ba dole ba shi ba amma kan ce ba ba wa mu ja ka ga wani sai muni a shekar ke sha'awar ƙarya ba ta rage faɗi gaskiyar dan uwa lu da yake so kai magana bai ne ne ba huwa dafa bai yi tun kudo da so kai magana ga al'umma abin kallo ne wannan sannan kai tuna bai bayin Allah mutane haka dun su mutane kwarai wanda ya lalace to ba a magana shi amma duk kare ga yaba jama'a mai zikira ka san yaba jama'a bai za a ji a kunnanka daga bakin ka don kai dariya don wallahi wasu tafsirin da ka bude maka sai gariya kawai kyawun a hadisin al-Khudri kuma da musu biyar wajen shi yace man kazaba alayhi muta'abbidan idan dai lahi kirkiri kai da gangan kalika ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam mamma Allah yace kai tare jin baka fitta fekin ka a gidan wuta to da zaka ci kuma da wani wa Allah kariya shi kuma tafi ina idan dai zaka yi wancan to kuma kai ba za a ce mu wancan ni ina shi na ga ɗan uwa ba fa ne bi ba ne ta ce ba iya amma dai sai ne kariya wallahi ba laifi bane har koma da Allah baka tafi ba amma sai in buɗe wani fage ko ya ga fulun da ilimi da yawa ka su da yawa a garin Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina da wuya ka iske wani masallaci a ce baka ban ya kama a tafsiri amma ko wanda ya yi la'asar yakan samu littafi ya koya wa jama'a hadisi ɗaya biyu sai ya tashi ya tafi gida ka koyi yawan matsatsar da ke can dubna ugo malaman da ke can sun biyu kwarewa akwai mutum da sani ki tafsiri ba zan mata sunan shi ba wallahi kuwa tafsirin hausa ne a gaban shi idan ka duba ya ce da sunan da ya zaba wani sai ka wuce da shi a kai ka ce da sunan Allah ya raba mai ce kai da za ka ce mal ka ce mai ka ce ba ana ba zai daga hannu ba don kada ka daga wani da kuci da shi mai da yi da ka dole sai da yi wani ba na bai sai da yi wa ahalar in ce awal ma yin jibu anan mukhallas da sun buɗe mani sun ba arziki ma su yobi far da wa'ili ta aska da salati wadda haraci wa kaɗa ta gaya wa jama'a in na gama aka ce yi ma'alar tafsiri a cikin ce zalika ba balagi a daga nasiri ne nan shi da sani in na faɗi abin da ba shi ke zama gobe kiyama a ina aji idan za ka iya ce mako da kun ga gaskiya wallahi da kuma biyu kari mulkin ka ba dole ba ne duk ɗalibi sai tafsiri la yanzu ba dole ba ne dole sai da rubuta ce kafin wanda bai iya ba na sai fa tawul bari tun da tin isri wallahi wallahi da jinge da shi bai iya ba kafin Allah ya kai daga nan da shi sallama a fara koya mana shi a aji daya na dan yi fice fice a wasu wurare bayan ina yi a makaranta kuma sai da rubuta su malamai a cikin dare duk bayan da aka sai su cikin gidansu inje in koyo hannun dinki wani rabo a ciki mai tsoka amma ba taɓa gege in buɗe shi a gaba na kura saboda ba san shi ba amma yana nan a ciki so ɗan uwa ni ina kira don Allah ba san wace maka ba sai na irin na wancan ba ban san inda ya shawo ba abu na uku ɗan uwa shi ne usul khalifa dabi'u na kwarai suna da mahimmanci suna tarihi a islam wato fitsara ba ita ake nufi da dabi'a kwarai ba ba kuma a san ta waye ba ku gane zaji a tafsiri zaji a waje kundumar mutum shi wannan ba koya ake ba ma'ana babu jami'a a duniya da ke koyar da zaki babu wata kulliya a Najeriya da sai ka shiga ciki kana ka koyi a shari'a babu daga yanzu gobe da safe karfe 7 na dare zuwa karfe 9 kana iya zama professor a cikin ajiya ba a kuɗi shi amma ilimi ne sai a sha wahala in gaji mutum ya tsaya yana asha to bai da abin faɗi amma kai ne abin faɗi ai ba ka faɗa yanzu gari ya ware ba kan ka koma can da shirga ka ko nan wajen kwaro karshen da inda jama'a suke kulkulowa an gari ya ware ka samu wani jin ka samu hakki ci biyu nan ka sa shi ne shole ka ciki haka ka ni ka fi ɗan shole idan yin rika baya sa wani cirewa likiwa ya ci haka bai cirewa sai ya gaba haɗuwar da kana ce ga ɗaya a ajihunka ka samu gilashi mai zaiba ka ta idan ka wanda yake la ya'rifu min wara'ihi illa Allah ba wanda ya san da ke bayan wannan gidan kai sai kuma ku bai gidan saboda ko ba ka shan riga ka fi jama'a suke da yawa ka sa ta tun yusu lefa ɗaya ina kama ka ɗaya ba ka to kana banka a shari'a ga wuri uku a hannunka kana kafka ashar kana zaki al'umma ka tsire wannan garama ka towa a hanya kafin ka baro taro taro ka zo karshe ka zo Abuja ro ka zo professor a kan zaki ko ba kamar kuma ka zama cikakken dan idga a garin sai dai a ganka a rafi a garin sai ne shi dan bayan ka ba sai dan ya gaba ka ji shi ba sai dan kai kuma kai ke shi Qur'ani ya tuzo alaihi da ba'da bi atinahu ayatin kuma bi kaga shi kanshi wannan mutumin ya kai karshe da shaddan da ke mishi fa ba hu shi ba makana da nawi kaga shi dan da yake bin shi a baya saboda kwari ba ya shi dan ya rubi abdus dan uwa da biyu kwari babban Allah ya kulli sallallahu alaihi wasallam biyu qaribu sifatu da wannan arzu kuma ba wala kan ta kai mai dan ka tabi antu da bi ashabai ba wala kan shi bane abu na karshe da hudu yan uwa shi ne a tsifa da fitowa ƙoƙarin karewa da tsantsere wajen abin da ake ce kan yi zama kamar abin da malam ke faɗa idan azumi ya kama komai ko ku gana kuɗi da zo kawai harafin ya shigo wanda ya shigo wanda ya shigo in kai ka yi addu'a Allah bai amsa ba ya ki amsa wannan ya daga cikin abin da Allah ta'ala ke sani kamar addu'a in ya zama kai baka da kirki a wajen cin abinci ko me karaci ka ci diriyarka haram ka ci da matanka haram sannan ka ƴaƴanka kai al'umma da ke rayuwa a gidanka ba haramun suke ci me amfani wani yan uwa idan muka rike wannan guda hudu ya taba himmanci Allah ne shi ko ya ce miki babu iko dacewa wannan gaban ciki yan uwa da abin da ke cikin da rai ba ka amfani idan ba an samu sabon rayuwa ba yadda yake jikinka haka da ranka a ciki haka antoni ba ke da shi haka jikin Fatima yake haka jikin ungodi yake kowa da jikin iri ne azalin ka musulmi ne kan gane waye daga baya karkashin jagorancin iyaye kamar yadda Yusuf bin Hurairah ke koya mana a sai kaga menene sabuwar rayuwa da ke shigowa jikin mutum bayan ya zo duniya Qur'ani yake cewa ma'ana ina ga manzon Allah irin wannan abin da ake so a samu na rayuwa wacce yake sabani irin wacce gangar jiki da ta mutum da ran da aka hura da kowa da shi me yi bambancin wancan mutum Malam Muhammadu da Antoni wani abu da ya samu maka zai ka auhaina ila ka ruha min amrika ma ku da zai mulki ta bawul iman walakin ja Allahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina kaga wannan sabon abin da yazo ruhi ana qur'ani nurin ba qur'ani Allah ta'ala shi da shi ke shi da bai Allah wanda yazo kenan ashe wannan gangar jikin da wannan ran da ke ciki ba zai amfane ka ba idan ba a samu qur'ani ya faɗa ka ba kuma kai aiki da shi ashe abin da ake a Ramadan ba so ake yake ba bayan Ramadan kuma ace baka idan an samu wannan sabuwar rayuwa ta faɗa ka ta zama ka tantamu a jikin ka to akwai alkhairi ana sa ran ka shiga cikin bayan da Allah ya shirya rayuwa a duniya da kuwa ta da muhimmanci ba ka yarda wani ya mata wasa da ita a kan farka domin nan ne in ta yi kyau to kanwata wacce ake a cikin barnau ita ma take yi kyau saboda akwai rayuwar da ake a kabari ta bakin duniya Qur'ani ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'ath ashe akwai wata rayuwa wacce Allah ka dai salin da ake yin ta ba irin wannan bace in rayuwar ta ta yi kyau to ta kabari ma ta yi kyau in ta kabari ta yi kyau to kuma gobe kiyama sai a samu tsayuwa ila da hisabi ita ba sai take kyau amma wannan wacce ke wacce ba ta ke wacce ba ta Allah ta'ala ya take kyau Allah ta'ala ya sanya albarka cikin rayuwar mu baki daya kuma ina ƙara muku albashir ku gani wato mutuwar wani ba ta kashe da awarsa da sur wani annabi ba ta kashe da awarsa annabawa da yawa sun rasu Qur'ani ke babu labari makan Muhammadu illa rasulun kan khalaqa min rasul أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وجزا الله الشاكرين. أشي كاغا من صلى الله عليه وسلم كون يا رسول يا قوما قال الله جاء وشي وتبوشي وعداي. هكا أنما وعد السوس ودسوس دا أول سبات غتوى. قرآن ياتي وكأي من نبي قاتل معهم ربيون كثير. فما واحد لما أصابه في سبيل الله وما بؤوا فما استقاموا والله يهب الصابرين. جاء أول سبات حكى يدمون مالي يا رسول. wanda masallaci ne albarka wanda aka sa mai suna tunawa da dan uwa malam ya Allah ya faɗa mishi ya rasu da awai tana nan kamar yanzu ake yi dan uwa malam kali da idan ka je gadan kai ka ga yadda ake karatu to yanzu in kaje suka samu hayya ma mai wuri an wuce inda ake da yanzu an samu doriya aka haka saboda haka ba muna bakin ciki da rasu malam Jafar bai don mun rasa wani da gaje shi wallahi dan uwa ta nemi kawai shine alkhairin da yake yadawa shi da kada yake wata da nake tunani amma idan kai nan ba da kashewa ne zai kawo kashewa da awansa to sai Allah ya kawo wasu bayan Allah wanda sun fi wancan da ya mutu makalka da yawa kakan kasan da sun darmai sun fi wancan da ya rasu yin ainihin tsantsan an da tabarkin alqur'ani sai dai kuma ka mutu mutu da gaizeku su wa'idin sun tafi wasu bayan Allah suna nan za su yi abin da suke iyawa har zuwa ran da Allah ta'ala zai afshi rayuwarsu Allah ne ke roƙon zuwa duk wata bata akan sunna Allah ka yi amfani da mu wajen yaɗa wannan addini Allah ka kaddarce mu da abin da ba za mu iya dauka Allah idan ka dora mana wani aiki ubangiji Allah ka taimake mu akai kafa da shi Allah kai ne mai iko akan haka kuma kai ne mai iko akan komai assalamu alaikum
Allah, 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 All malamin bid'a yana fadewa da wannan yana cewa ahlus sunna suna yin maulidul mufridin dai da wayo yace ne da wannan
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان الا على الظالمين فإن ولد مغنغلو نئن بدعا بقاري وانسجيبا كما شد بدعا شيني وانما يدى مدافع شيئا سائب نتقو قرن عبد نزي مقلي وقويا ايدي كما ردنا سائب عوشي كي شوا wannan ruwa ya shiko ta kofi kamar yadda ya rike a neman maulidin ake maulidin ake neman ruwa hujja ta gagara saboda ka koma da yayin yanzu bara a rike a matsayin hujja sanyawa masallaci suna tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana sanyawa masallaci suna a cikin sahih bukhari akwai bab masjidu bani fulan ya kawo hadisin Abu Bakar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya ta dawakai ce daga guri kaza zuwa masjidu bani zurai duk a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin ƴaƴan zurai wato a jingina masallaci zuwa ga wani ba wani sabon abu bane tun zamanin Annabi ana wannan ana yin haka ne dan a tantance wani lokaci a jingina zuwa ga mutum wani lokaci a jingina shi zuwa ga unguwa wani lokaci kuma a bashi wani suna kamar a ce masjidul ihsan ko masjidul iman duk wannan ya halatta in ka je karanta sai bukhari za ka ga wannan amma ba za ka ga babun maulidi ba wannan babu shi a cikin bukhari
wannan ita zuwa wajen kuma da mara kai bayan yi mana bayan yi kariya da ya za a yi tafiye da sun bayanai da gabata ya ke so wai wani su fara da ya kuwa kai ne za su kare mutum wai suna cewa babu da ya gama shi ta to ya ramu da ni
daga samun kudi da wasu ba ni ya kai kusa ba ya kare ya kare so ƙarya al'aslu asali game da ƙarya shine harama amma malamai abinda suke cewa a babin ƙarya dukkan ƙarya wacce take akwai cetar rai a cikinta ko tserar da rai a cikinta to ƙarya ce wacce take ta halatta wani lokaci ma tana zama wajibi misali zan yi muku mutum ne wani ya rarrako shi da wuka a hannu tsirara zai daba mata wannan da aka rarrako ya zo a guje wuce ta gabanka ya fada wani gida sai ga da wukan nan ya zo yana ta diriri yana dimiri yana ta kaga wani kaga ina shi da kaga wani mutum ya zo a nan ya shi za ka cewa ba za ka yi gaskiya a nan ka ce eh na gani shi ya shi da nan gida a nan wajibi ne kai masa ƙarya ka ce ban gan shi ba ko ma ka ce a na gan shi amma dai wannan ƙaryar wajibi ce in ka ce ya a ya shiga nan ya bi shi ya kashe shi ka taimaka ba ka taimaka bisa kashe wani rai ba bisa haƙƙi ba to kaga anan ƙarya ce amma ta zama kuma wajibi ƙarya a lokacin da ake yaki makiya su kama mutum akan suna son su ji asirin musulmi wajibi ne akan sai ya musu ƙarya don kare mu kai da musu gaskiyar abinda zai kare musu anan ka ƙarya ta zama wajibi ƙaryar da za ta tsara danƙon alaƙa tsakanin miji da matarsa ba wacce za ta cutar da matarsa ba don wasu za ce ƙarya tsakanin miji da matarsa ya ɗauka kowace irin ƙarya ba ya mata ko da kuwa ƙaryar da za ta cutu a ƙaryar da ba za ta cutu ba shi ba ba zai cutu ba ko ƙaryar da a zai ƙara kawar wa kansa wasu fitintilu to wannan duk ya halatta amma in dai ƙarya za ta haifar da mafsada al'asu shi ne ƙarya ta zama haramu wannan shi ne abinda malamai suke faɗa a babin ƙarya
to kafin ta ƙarshe wannan shi assalamu alaikum ina fara alƙari da malamin bako da yanzu Allah ya yi shi gida lafiya ba na sai shi kuma a wajen shi a wajen mutunciyarsa don Allah a cewa shek malamin ta ƙarfi mai tambari ina tsonsa ina tsonsa ina tsonsa don Allah a ƙarshe ina roƙon Allah ya ba shi shahara inda shek malaja mahmud wa alkan sannan shi kuma daga ne ke a yi ma shugabar wannan sallar da basti haɗuwa alkhairin Allah ta ka fi alkhairin da gani da wani malamai to na ƙarshe ne tambaya shi ne ke kuma ya ba ta ba da su cikin wannan da ƙarshe da malamin kan yi ne mu yake don Allah ta ka ba da baya ba shin dan tabi ambulance a da ya yi ne da biyo ta ba ita ce tambaya ta
to a takaice dai annabi bai ce tarbi ba ko dai ban san wani sahabi da aka ce da tarbi ba inda ba a cikin kissar sarkin Tabuka ba a ce sai da Abubakar da dogon sharzan sa ya nuna dubu 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 biyar da dubu dubu biyar ki da ko ka bar dubu biyar da ko to ba da wannan kissar da sarkin Tabuka ba babu wani hadisi sahihi da zai ce maka sahabbai na jan tarbi abinda Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar wajen yin tasbihi shine ayi da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa inna hunna mas'ulatun musdan faqatuhu mas'ulatun annabi yace ku yi da ɗan yatsun ku ko gabobin ɗan yatsun ku domin waɗannan su ne za a sa su yi furuci su kuma za a tambaya ranar gobe kiyama a duka kuka haka manzo Allah ya shiryar zuwa gari da yatsun hannu sannan kuma ya gaya mana da jeji da ya sa zamu da yatsun hannu domin za a tambaye mu za a tambaye su ranar gobe kiyama su za su ba da shaida a kanka kuma idan za ka yi shi sai ka yi shi da hannun dama domin abin da ya tabbata shine annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya atubu tasbih bi yamini bi yadi al-yumna da hannunsa na dama ba wai da duka hannuwa ku ba saboda ka wannan tarbi bid'a ce daga cikin bid'o'i da aka aro su daga addinin Hindu da addinin Babuzawa har aka mai da cikin musulunci akwai littafin subha na Bakar Abdullah bin Zain Allah ya jidda da rahmansa ya faɗaɗa har wajen bayanin asalin shi kansa tarbi din da kuma irin abubuwan da aka rawaito wanda ba su inganta ba akwai risala ta Suyuti sunanta al-minha fi subha al-minha fi subha a ciki ya kawo wasu ruwayoyi wanda ba su inganta ba domin ya tabbatar da cewa akwai tarbi amma waɗannan ruwayoyin da ya kawo su duk ta fuskar nata ta fuskar ilimin hadisi babu ruwaya da ta inganta saboda haka kada wani ya rubu da wannan risala din kamar yadda malamai suke cewa Suyuti Allah ya ji ɗansa da rahmarsa duk da ya tara mana abubuwa da ilimi da yawa sai dai shi ya kasance hadithul layli yajma'u shay'an min dhikra mutum ne wanda yake kamar mai itace a cikin mai tara kira da cikin dare sai ba ya yayyo miciji yana da san cewa wani itace saboda haka Suyuti yana da irin wannan yana tattara abubuwa waɗanda ba su inganta ba a cikin littattafansa saboda haka ba a rubu da wannan risala ta Suyuti al-minha fi subha a sa'in da ya kawo duk wasu inganta ba abinda ya tabbata shi ne yin tasbihi kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ne da hannunsa na dama wannan kuma ita ce sunna to abinda yake koyi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka wannan wani abu ne da duk musulmi ko ba wace irin bid'a yake ya yi ittifaqi ta cewa abinda Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ya fa kai don haka kokari ke koyi da Allah sallallahu alaihi wasallam ko suka ce to ai ni ina so in yi zikiri dubu to in ba ta sun da manta da to waye ce sai kai dubu din kai iyayen ka an ce ka kayyade wa kanka dubu ko dubu ko dari ko dubu biyar ko wani a kai wani matsayi wani tarbi wai shi da abin nan gatarin tarbi shi kato mai ya'ya dubu ka zo ka juya a gaban ka waye sa ka ba a ce ka iyaka ce ba wasabbihu wa bukratan wa asila kawai kai ki tasbihi har ita gashi ka kwanta amma ka ce sai kai shi yasa ba su malamai suke cewa babu inda za ka ga an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya istighfar sama da kai babu inda yazo 200 ko 120 iyaka inda yazo a nan shi kai to ka ga ba wanda ya kai manzo Allah kan sai istighfar da neman gafara da neman kara tadarrusi ga ubangiji babu wanda ya kai wallan tana har kai hujja ka ce kai kana so ka yi dubanni ne shi yasa dole ka kare ta ba ba ni da zuwa ne ka wata bid'a ce kake so ta haifar maka kuma da wata bid'a Allah ya kiyaye shi ta
shugaba malam bid'a ka ya ya yi da kan kuma gobe ka muke goma ko ta ko to da yawa ai da Allah ya hakuri da san tashi za ku fara hankali malam ba ya fara yawa shi da ran shi ko
ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجع